إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة متعزتين حلرا wannan majalisi mai albarka na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci Jami'u Muhammadin Amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake nan a unguwar Bidawa cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya a yammaci na yau 12 ga watan Ramadan shekarar hijira 1447 daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da daya ga watan Maris miladiyar shekara 2026. Bisa hukuncin Allah Maɗaukakin Sarki za mu ɗora cikin karatunmu da muke a cikin suratul mu'minun. A karatunmu da ya gabata cikin wannan sura mai albarka, mun cike a kan faɗin Allah Maɗaukakin Sarki wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون آية 21 da آية 22 zamu tashi yau daga kan آية 23 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا إن هو إلا رجل فتربصوا به حتى قال رب انصرني
بما كذبون بنجي تعالى يقول ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الله سبحانه وتعالى يأتي حقيقة من أيك نوح إن نفي النبي نوح إلى قومه دوا بموتى ننسى الأمة الزامة ننسى وقال النبي نوح سيأتي يا قومي يا قومة نينا اعبدوا الله وبوتى وعلا ما لكم من إله غيره ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ba. Afala tattaqun, yanzu ba za ku ji tsoro ba, ba za ku yi taka tsantsan ba. Fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi, sai manyan gari da suka kafirce daga cikin mutanen nasu suka ce, ma hadha illa basharun mislukum, rabu da shi wannan ba kowa bane face mutum ne kamar ku. Yuridu an yatafaddala alaikum, yana so ne ya shugabance ku, ya samu fifiko akan ku. Walau sha Allahu la anzala mala'ikatan, ai inda Allah ya ga damar a mana wa'azi da ya saukar da mala'iku, ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin, irin wannan abin da yazo da shi ba mu taɓa jin labarin sa ba a cikin ubanninmu da suka gabata. In huwa illa rajulun bihi jinna, suka ce shi ba kowa bane face mutum ne wanda yake da taɓin hankali, yana da hauka. Fa tarabbasu bihi, ku dan saurara masa, hatta shi zuwa lokacin da zai warke ko ya mutu. Qala sai annabi ya ce, rabbi ansurni bima kazzabun, ya ubangiji na taimake ni saboda ƙaryata ne da suka yi. Waɗannan ayoyi, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin farkon halitta, in ba ku manta ba, Allah ya mana bayanin farkon halitta wanda ta haɗa tun daga annabi Adamu har zuwa haɓaka da hayayyafar tsatson bashariya zuriyar annabi Adamu. Sannan Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya da zango ya yi mana bayanin ni'imomin da ya yi mana banda na halittar na rayuwa. To ka iya cewa Allah ya ba mu labarin halittar farko, annabin farko, al'ummar farko, yanzu kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga ba mu karantarwa wacce take tattare da wa'azi da wa'azantarwa, wadda kuma take da alaka da manzon farko. Manzon farko shi ne annabi Nuhu. Tun da aka yi annabi Adam, bayan annabi Adam ba a yi manzo ba, shi annabi Adam ba manzo ba ne. Manzo na farko shi ne annabi Nuhu. Dalili kuwa shi ne, idan ka ji an ce annabi, to annabi ɗan saƙo ne daga Allah wanda yake da littafi, amma yake karantarwa da faɗakarwarsa da albishirinsa da gargaɗinsa a cikin mutane masu imani. Don haka tun da aka yi annabi Adam, annabi Adam ya tashi akan fitra, ya rayu ne akan fitra, babu wani abu na shaidan wanda ya shafe shi ya taɓa aƙidarsa. Haka annabi Adam da matarsa Hawwa'u suna kan fitra na kaɗaita Allah shi kaɗai, ba su san wani addini ba wannan ba, ba su taɓa jin labarin wani addini ba wannan ba. Da shi da ‘ya’yansa da ya hayayyafa, duka suna nan akan fitra na tauhidi da bauta wa Allah shi kaɗai. Har zuriyar annabi Adamu ta yi girma, ta yawaita, kamar yadda ya zo daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, yana cewa kana baina Adamu wa Nuh asharatu qurun, tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu an yi ƙarni goma. Ƙarni goma yana nufin shekara dubu, domin kowane ƙarni ɗaya shekara ɗari ne bisa ga abin da ya fi shahara a ma'anar ƙarni a wajen malamai. To ƙarni goma shekara dubu tsakanin annabi Adamu kafin zuwan annabi Nuhu alayhi salatu wassalam, kulluhum ala tauhidi, dukka waɗannan al'umma, waɗannan shekaru da ‘yan adam da suka rayu a waɗannan shekaru, sun rayu ne akan tauhidi. basu san shirka ba, basu san kafirci ba, basu san bautar wani Allah ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yace kanan nasu ummatan wahidatan, da kan mutane sun kasance al'umma ce guda daya, babu rarrabuwa, babu bambance-bambancen aqida, babu bambance-bambancen addini, al'umma ce guda daya. Haka cikin surat Yunus Allah ta'ala yace wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan faktalafu, mutane ba su kasance ba da face al'umma ce guda daya, faktalafu sai suka bar hanya, sai suka bar tafarkin gaskiya. Don haka kasancewar a daidai lokacin da aka haifi annabi Nuhu, annabi Nuhu yana nan yana rayuwa a cikin al'umma, sai Allah madaukakin sarki ashe ya jarabi wannan al'umma da yake rayuwa a cikin su, wannan jili Allah ya jarabe su da bautar gumaka. Abin da ya faru kuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cikin hadisi ingantacce karkashin fadin Allah madaukakin sarki cikin suratu Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira wa la tazidu adh-dhalimina illa dhalala. Karkashin wannan aya ya tabbata cewa waɗannan sunaye ne na nufansu bayin Allah salihai guda biyar, waddan, suwa'an, yahutha, ya'uqa, nasra, sunaye ne na salihan bayi, wasu mutanen kirki, ubbad, masu bautar Allah. A cikin wacce al'ummar ma mai rike da tauhidi akwai waɗanda suka yi fice wajen bautar Allah mabuwayi madaukaki, waɗannan sun yi fice har suka zama abin koyi, suka zama abin ban sha'awa wajen duk wanda yake son Allah. A kwana a tashi suka mutu ɗaya bayan ɗaya, suka ƙare, ko sai shaitan sai ya zo shi da nasihatsa da kuma wato shawara wa mutanen da suke da fawa a wannan lokacin, sai yake ba su shawara yana mai musu nasiha idan suna so su samu ƙaimi wajen bautawa Allah da tsayuwa da jajircewa, to su yi mutum-mutumi na waɗannan bayin Allah guda biyar, su zana su, su ajiye mutum-mutumin kowanne a gurbin da yake ya saba zama yana ibada. Muddin ana ganin siffofinsu, ko da su ba sa nan, muddin ana ganin siffofinsu, to za a bauta wa Allah. Kuma mutane za su ci gaba da jin karsashi na san bautawa Allah. Wannan kuma shi ne abin da ya faru. Sai mutanen da suka ji ilhama daga shaiɗan, shawara daga shaiɗan, sai suka yanke shawara. Ita shawarar shaiɗan ba wai zuwa maka zai yi a gangar jikin mutum ya zaunar da kai ya baka shawara ba, ko a mafarki ka gan shi yana baka shawara ba. Shi shaiɗan waswasi yake sawa cikin zuciya, waswasinsa kuma shi ne raɗarsa da zai maka a cikin zuciya, sai zuciyarka ta saƙa maka. Duk lokacin da zuciya ta saƙa maka abin da Allah baya so, to waswasin shaiɗan ne, raɗar shaiɗan ne, wahayin shaiɗan ne. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. Allah ce shaiɗanu ma suna yin wahayi, suna wahayi zuwa ga waliyansu.
Don haka dukkan wanda ransa ya raya masa mummunan abu ko na magana ko na aiki, to wannan rayawan wahayin shaitan ne. Ba mafarki za ka yi ba, ba zuwa maka zai a gangar jiki ko a wani, a'a, kawai ranka ne za ka ji ya raya maka mummunan abu. To wannan kuma shi ya faru da waɗannan mutane, sai ransa ya raya musu, shi ne shaitan ya ba su shawara, shaitan ya musu wahayi. To su sun yi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan nufi, cewa lallai kam matuƙar suka yi wannan, to sun zo da babban alheri, domin bayin Allah ne da bai kamata a manta da su ba, bai kamata duniyar masu bauta masu ibada ta manta da su ba. Don haka sai suka yi hotunan su suka ajiye. Kuma abin da ya faru kenan, a lokacin da aka yi hotunan su aka ajiye, sai ya zama ganinsu da ganin hotunansu da ganin alamominsu yakan tunatar da mutane bauta. Lallai hakan ya taimaka wajen mutane su riƙe addini a wancan lokacin da wannan dabarar. To amma kuma dabara ta irin ta mai shiga rijiya, shigo-shigo ne ba zurfi. Don haka suka riƙi wannan tsari suna tafiya a kansa. Shi kuma shaidan da ya ba da wannan wahayi sai ya koma gefe, ya ci gaba da sauran hidimominsa, domin ya san an kama hanya. Waɗannan mutanen tunda suna da tauhidi, kuma ba su san kowa ba abin bauta sai Allah, kuma suna nan tare da iliminsu da gadansu na tauhidi, shaidan ya san su ba zai iya wasa da hankalinsu ba. Su ya san ba zai zo dare ɗaya ya ƙirƙira musu wani Allah su yadda ba. Don haka su sai ya tsine musu albarka, sai ya sa su iya wannan aikin. Ya sa su iya wannan aikin cewa su ƙera gumakan waɗancan bayin Allah. In sun masa iya wannan shi kenan, a yi ta bauta. Su ba da su yake ba. Ana tafiya, ana tafiya, ana tafiya, tafiya ta yi tafiya. Suna mutuwa, suna ƙarewa, wasu suna tasowa, wasu suna tasowa. Har sai da ya zama wato al'ummar ta canza, ta zama wata daban. Kamar mu ne yanzu ai. Mu yanzu galibinmu sabuwar al'umma ce. Sabuwar al'umma ce. Iyayenmu da kakanninmu yanzu sun kusa ƙarewa. Sun kusa ƙarewa. Duk wanda ya kai shekara 40 yanzu yi sama, to iyayensa da kakanninsa sun kusa ƙarewa. Mafi yawan mutanen yanzu 'yan shekara 30, 20 da 10 sabon zubi ne. Sabon zubi ne. Daga su nan yanzu a jami'a, kocin zaben Buhari ba zai baka labari ba. Ba zai baka labarin 20 ba, tece 15. Yanzu yana jami'a, balle ya baka labarin 2011 da gwagwarmayar da aka sha, balle ya baka labarin 'yar Adwa. Ina muna nan a jami'a yana riƙe da fayil a hannunsa. Don haka sabon zubi ne. To da haka da haka, su waɗancan da suka shuɗe tsohon ilimin da suke da shi, da tsohon tarihi da suke da shi, ko na dangantaka, ko na Najeriya, ko na duniya, sun tafi da kayansu. Dan gwargwadon abin da suka bayar ga wanda ya rike, ya rike. Wanda ba su bayar ba sun tafi da kayansu. Wanda suka bayar an rike abin da aka rike, abin da ba rike ba sun tafi da kayansu. Da haka ne ake sake wa duniya zubi. Haka mutanen annabi Nuhu da waɗanda suka zana gumakan nan, a hankali ire-irensu suka tafi, sabon zubi yana zuwa sai aka zo aka wayi gari an samu wata al'umma sabuwa wanda ana kallon gumaka a wurin ibada amma ba mai baka cikakken labarin waɗannan gumakan na menene ba mai baka labarin kidan yayi hakuri har an samu irin waɗannan yara don haka sai ya dawo da wahayinsa shi kuma wahayin shedan idan zai yi yakan samu wani lokacin mutum ɗaya ne ma mai faɗa a ji sai mar wahayi ba kwa garin yan bidiya haka suke rayuwa in ya samu wani mai faɗa a ji a cikinsu sai mar wahayi in yi masa wahayi sai fito da sabon abu in ya fito sai a karɓa sai a je sai a ita yi shikin ya zama addini shedan sai ya sake kuma du zuwa sai ya raɗa wa wani wani abu sai ga duk shekara ana samun sabon abubuwa duk shekara ana samun ci gaba a bid'a saboda shedan baya fasa kirkira to haka su ma shedan sai ya zo musu da wani wahayi ya ce musu to ai waɗannan gumakan da kuke gani to dan me kuke sallah dama kudin dama azumin da kuke na menene ku dama ba ku san a waɗannan ake wa ba sai kawai shi kenan ilimi haƙiƙanin ilimi na sanin Allah ya tafi har ya samu dama ya cusa musu fahimtar cewa waɗannan gumakan su ne Allah sai suka karɓa sai suka dukufa suna bauta musu wannan ita ce al'ummar da annabi Nuhu ya samu kansa a cikinta to shi tunda Allah ya shirya zai aiko shi Allah baya barin annabinsa ko manzansa ya samu matsala ta aƙida ko ta aikin saƙo tun yana yaro Allah yana tsare su don haka Allah ya tsare annabi Nuhu a cikin wannan al'umma Allah ya tsare shi ya tsare masa addininsa ya tsare masa mutuncinsa to amma al'umma ce wacce take dadewa a duniya domin shi ma annabi Nuhu al-Qur'ani ya ba mu labarin shekarar 950 to har al'amarin yayi muni dalilin farkon bullowar bautar wani Allah kenan a ban ƙasa kwata-kwata a tarihin duniya farkon kenan kuma dalilin kenan ba wani dalili sai wannan menene shi dalilin menene sanadin menene farkon shine waɗansu ne waɗanda ake kyautata musu zaton nagarta salaha aka ɗauke su waliyai sun gaskata alaƙarsu da Allah sai aka riƙe su riƙonsu da aka yi abin ya yi nisa har aka yi hotonsu hotonsu da aka yi tafiya ta yi nisa har aka bauta wa hotonsu shi ne farkon bauta wa wani Allah a duniya gaba ɗaya wannan dalilin wannan sanadin idan kana so ka san dalilin kyamar gunki a musulunci wannan shine dalilin gunki zane mutum mutumi hoto wannan shine dalilin musulunci yake gumaka ko da gunki ba an yi shi ne don a bauta masa ba gunki da ake yin sa a garuruwa ko na doki ko na mutum ko na menene ko me shi ba sai ana bauta masa ba kawai musulunci ya ki jinin gunki gaba daya Allah an ci harkar gunki da gunki gaba daya mutum mutumi zane na halitta daga cikin halittun Allah ko zanen mutum ko zanen dabba kai rigimar sai da ta kai ga hatta hoto hoto nan musulunci sai da Allah ya sai da Allah ya sai da musulunci yayi Allah wadare da hoto hoto nan zane ne na hoton doki a jikin wata garduma a ɗakin Nana Aisha radiyallahu anha da ta lankaya Annabi alaihi salatu wasallam baya nan ya je yaki da ya dawo yana zuwa ɗakin ya zo ya ga kilishi ne ko kilishi gashi nan da hoton doki a jikinsa an yi zane irin yadda ake zana hoton abu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle lalle ki daye wannan ki daye shi ki kuma katantana shi ta daye wannan bargo wannan garduma ta yayyanka ta ta tsitsika ta ta wulakanta wannan kamannin na doki ta samu wani tsumma ta ciccusa a ciki aka mayar da shi fulo matashi kaga ba gunki aka gina ba zane ne aka yi a jikin garduma don haka dukkan wani zane kai wasu malaman suka tafi har ma hoto hoto kuma ba su ware kowanne ba in ba larura ta sa ba ko hoton fasfo ko hoton tafiya makaranta hoton ɗauka aiki hoton ID card hoton wanda ya zama dole sai da shi in babu shi ba za ka ci abinci ba ko rayuwarka ba za ta gudana ta yi kyau ba iya wannan ne wasu malaman suka ce na larura babu laifi shi a biya bukatar larura da shi amma a je a ajiye ilajimin a lankaya a ɗaki a jingina a yi wane ne ko da haske aka haska aka walka aka ɗauke ka suka ce yana daga cikin hoton da musulunci har yanzu bai yarda da shi ba wannan fadan ba mai karewa bane ba saboda barnar da hoto ya jawo barnar da zane ko mutum mutumi ya haifar na bautar wani Allah a ban kasa tun wancan lokacin har yau ba a daina ba kuma za mu karanta da ku Annabi Nuhun da aka aiko shi ya hana abun karshe abun bai hanu ba karshe sai da wannan al'ummar aka hallakar da ita da ruwa aka dulmiyar da ita aka shafe ta kadai Annabi Nuhu umarni aka bashi ya dauki iri komai sai da aka kone shi komai sai da aka dulmiyar da shi a cikin ruwa aka hallakar da shi aka ce masa dauki iri in kuda ne ya kamace da namiji in kura ne mutum namiji zaki mace da namiji kinkiya dangin kowane abu ya dauki mace da namiji ya sa a cikin kwalkwala ne dauki iri sauran duk za a halakar da su duniyar gaba daya tufana ya halakar da ita dukka in banda abin da yake cikin kwalkwalan Annabi Nuhu ba sauran mai rai shi yasa wasu malamai suke cewa Annabi Adamu shine tsatsan bani Adam na farko Annabi Nuhu kuma na biyu saboda al'ummar wannan lokacin gaba ɗaya an halakar da ita Annabi Nuhu ne ya tsira da iri sannan aka sake hayayyafa sai da aka sake sabuwar al'umma fil amma wannan masifa sai da ta sake bin cikin wannan al'umma ga ta nan har yau ba daina ba babu wani abin da yake fusata Allah kamar wannan babu wani abin da Allah yake kishi da shi kamar wannan shi sa ba wani zunubi da Allah yake ba zai gafarta ba sai wannan kowane irin zunubi Allah yake inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gaba daya amma wannan na bauta wani Allah kyamata ta yi yawa abin kyamata ya yi yawa Allah ta'ala yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba zai gafarta ba wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk wani zunubi
kisan kai ne, shan giya ne, sata ne, mene duk wani zalbi da ka sani, Allah yana gafartawa ga wanda ya ga dama, amma ban da shirka. In dai mutum ya mutu a shirka, to Allah ba zai yafe masa ba. Shi yasa idan kana sunna, dole a ganka da zafi a janibin shirka, dole a ganka da ba da muhimmanci da tsanantawa a janibin tauhidi. To shi yasa ahlus sunna ba za su taɓa shiryawa da ‘yan bid'a masu kiran wani Allah ba, ba za a shiryawa. Ba ka da wanda kake so kamar Allah, ba ka da wanda kake girmamawa kamar Allah, ka yarda da ni'imominsa, ka yarda da baiwarsa a kanka, kuma ka yarda shi ne mai aljanna, kana kwaɗayin aljannarsa, ka yarda shi ne mai wuta, kana tsoron wutarsa. Don haka dole ka raina wani wanda ba shi ba, idan ya yi ƙoƙarin kwatanta kansa da shi, ba za ku shirya ba. Duk wanda zai kiraye ka zuwa ga abauta wa wani Allah, in ka san matsayin Allah a wajenka, in ka baiwa Allah matsayinsa da ya kamata a bashi, ba za ku shirya da duk mai kiranka ka bauta wa wani ba. Su ma waɗancan ɗin Allah ya ce, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, ba su aje Allah wurin da ya kamata a aje shi ba, ba su ba Allah matsayin da ya kamace shi ba ne. Shi yasa har suke iya yarda da maganganu na shirka, suke iya yarda da ayyuka na shirka. To abin da ya sa na ɗan koma baya da wannan tarihi, ina so ne mu fahimci cewa wannan fitinar ta shirka ga dalilinta. Wannan dalilin kuma har yanzu wannan dalilin yana nan bai gushe ba, yana tasiri a cikin al'umma. Za ku gani, za ku sha mamaki yanzu yanda wasu suka ɗauki hoton waliyai, hoton salihan bayi, suka ɗauke shi tamkar wannan hoton, suka ɗauke shi tamkar laya, ana yin baji da shi a langaya a wuya, suna yin baji da shi su sa wa mota, suna yin katuwar takarda su manna kofar gida, ko a zaure, ko a cikin ɗaki, ko a yi masa wani ɗan ƙaramin binan frame a lankaya shi a mota yana reto. Kuma ba takara yake ba, a'a, wai ana ganin kusacinsa da Allah ne. Me ya jawo wancan na farko? Irin hakan shi ya jawo wancan na farko. Da haka yadda shaidan ya yi waɗancan wahayi, haka yake waɗannan yanzu wahayi da fitsari a ka. To ba kyakkyawar hanya ba ce. To wani abin da zai ba ka tsoro kuma duhu, da aka yi ruwan tufana, ruwan duyan da ya haɗe duwatsu, duyan da igiyar ruwa ta yi tsiri ta iso kowane irin dutse mai tsawo ta haɗe shi. Amma waɗannan gumaka guda biyar da rigimar ta tashi dalilinsu, da ruwa ya rinka hautsinawa da su, sai da ya kawo su bakin gaɓa na Bahar Maliya ya wurgar da su. Sai da al'umma da ta taso a wancan lokacin ta zo tana tsunto gumaka a wajen, aka sake tallata su. Don haka da al'umma ta lalace, aka bar tauhidi, aka koma bautar gumaka, to Allah maɗaukacin sarki sai ya aiko annabi Nuhu. Wani abu da ya kamata mai hattara shi ne, masu da'awar bid'a idan an zo wannan babin, ba sa musu cewa waddan waswa'an wa yahuta wa ya'uqa wa nasra, duk wani mai tafsiri daga cikin malaman bid'a
baya musun cewa wannan sunaye ne na salihan bayi, kuma baya musun cewa an kera gumaka akan tsofofinsu an bauta musu a wancan lokacin. To amma yadda shedan ya shiga ya fita a cikin zukatansu sai ya raba musu abin gida biyu, sai shedan ya gwada musu cewa gumaka ake nufi wanda aka sassaka da ice ko kuma aka gina da yunko, su ake nufi. Amma duk wani zane ko hoto ko wani wali ko wani salihi ko kabari wanda ba gunki ba banda shi. Kisa ko a cikin Al-Qur'ani yadda Allah madaukakin sarki ya magana akan andad, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan andad alloli, sai su rika fassara su da dodanni ko gumaka, saboda kar hankalinku ya kai zuwa ga su waɗanda suka allantar. Alhalin al'amarin duk ɗaya ne, duk iri ɗaya ne, saƙon dai shi ne. Don haka da ɓarna ta yi ɓarna sai Allah ya aiko annabi Nuhu alayhi salatu wassalam. Allah yake wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, haƙiƙa mun aiki Nuhu zuwa ga mutanensa. Arsalna a matsayinsa na rasul, kuma farkon manzo, domin shi manzo, na gaya muku annabi a baya cewa shi annabi ana aikensa ne cikin mutane muminai. Shi yasa daga annabi Adamu har zuwa annabi Nuhu ba manzo. Shi kuma manzo yana da igiya biyu ne, yana da makami na manzanci. Shi kuma manzanci makami ne wanda yake ba ɗan saƙon lasisin fita, lasisin da'awa a wajen muminai. Zai yi da'awarsa, zai kirayi har waɗanda ba muminai ba, da kafirai, da mushrikai, da koma wane ne wanda yake bautar wani Allah, manzo yana da lasin ne ya masa da'awa. In ta kama a yi yaƙi, manzo yana da lasin. Sannan shi annabi ne, saboda to ya kira wanda ba musulmi balle musulmi. Da haka waɗanda suka yi imani zai ci gaba da riƙe su da maƙamin annabta, kuma zai ci gaba da kiran waɗanda ba su yi imani ba da maƙamin manzanci. Shi yasa manzo ya ɗara annabi. Shi yasa kun ga annabi Musa da annabi Harun manzo ne da annabi. Annabi Musa shi ne manzo, annabi Harun annabi ne. Shi yasa annabi Harun shi tsaronsa da kularsa akan waɗanda suka yi imani ne. Annabi Musa shi yake da haƙƙin ya fita ya ɗauki ba daɗi da waɗanda ba su yi imani ba. Shi yasa annabi Harun ya zama ɗan rakiyar annabi Musa zuwa wajen Fir'auna. Ba dukkansu aka aike su ba, amma za ka samu a wani wuri sun ce inna rasula rabbil alamina, wannan usulubi ne na kara. Amma wani wuri Allah ta'ala ce inna rasulu rabbil alamina, ga mu biyu, amma ɗan saƙon guda ɗaya ne, manzon guda ɗaya ne. Shi annabi Harun tafinta ne, kamar yadda annabi Musa ya roƙa wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Ya Ubangiji, ga ɗan uwana nan Harun ya fi ni baiwar harci, ya fi ni lafiyar harci, ka aike shi tare da ni, ka haɗa shi da ni mu je, ya ƙarfafe ni, kuma ina jin tsoron kan na je su ƙaryata ni. Cikin suratul Taha Allah ta'ala ya ce annabi Musa cewa ce Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ga Harun nan ɗan uwana ne, ya Allah ka ƙarfafi dantsena da shi, ka haɗa shi a cikin al'amarina mu je tare. Cikin Furqan Allah ta'ala ce wa laqad ataina Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Mun ba Musa littafi na manzanci, amma sai muka sanya dan uwansa Harun tare da shi a matsayin waziri. Dan haka manzon shine annabi Musa, annabi Harun. To haka, to muqami na manzanci yana sama da muqami na annabta, kisa dukkan manzo annabi ne, amma ba dukkan annabi ne manzo ba. To farkon manzo a ban kasa shine annabi Nuh, kafin sa ba a taba yin manzo ba. Allah yake hakika mun aiki Nuh ila qaumihi, zuwa mutanansa, mana al'ummar wannan lokacin. Faqala, annabi Nuh da yazo sai yace ya qaumi ibudullah, ya ku mutane na ku bautawa Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba. Wannan shine sakon kowane annabi manzo, sakon kowane manzo kuma sakon kowane annabi shine wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu taghut. Hakika kowace al'umma Allah yace mun aika masa da manzo dan sako da sakon an i'budu Allaha, ku bauta wa Allah. Malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abin bauta ba shi ba. An i'budu Allaha wajtanibu taghut, ku bauta wa Allah, ku nisanci tagutu. Tagutu duk abin da ake bautawa da ba Allah ba, ku nisanta. Wannan shine sakon kowane annabi da Allah ya aike shi, a bautawa Allah shi kadai. To wannan kadai idan ka halalo shi, zaka san cewa lallai Allah madaukakin sarki ba zai yi da sauki ba. Manzanni nawa Allah ya aiko, annabawa nawa Allah ya aiko, kuma kowanne ya zo ne an ibudullaha malakum min ilahin ghayru. Ba maganar sallah take zuwa da shi ba karon farko, ba maganar azumi ba karon farko, ba maganar sadaka ko zakka ba, ba maganar umra da hajji ba, ba maganar ku bar shan giya ba, ba maganar ku daina sata ba, ku daina ƙarya, ku duk ba wannan zancen ake ba. Zancen shine an ibudullaha malakum min ilahin ghayru, ku bauta wa Allah, ba ku da wani abun bauta ba shi ba. Akan wannan saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama sai da shekara 10 a Makka, ko sallah ba a fara ba. Sallah dai ta a umarci wanda suka yi imani su yi sallah, sai da shekara 10 a Makka ba a sallah. Kuma duk abin da ake na fitsaranci ana yi. Kai imaninka da annabi sallallahu alaihi wasallama kuna tare, amma za ka yi shan giyarka. Shekara 10 aka yi, masu shan giya suna shan giya, masu iskanci suna iskancinsu. Abin da ake bukata shine ka yadda abin bauta Allah ne guda ɗaya, ka watsa da duk wani abin bauta ba shi ba, ka zo mu tafi. Sauran ita yi, ba yanzu ba. Haka aka yi ta yi sai da aka shekara 10, ba wani sako sai wannan. Dan mu san girman wannan safon, kuma duk da duk shekara 23 yayi bayan saukar safon, shekara 23 safon yayi, to 10 a ciki ba a fara komai ba, sai magana kawai a bauta Allah shi kadai. Dalilin wannan a saukar da ayoyi, a razana su, a kwadaitar da su, a razana su, a kwadaitar da su, duka ba wata doka da ta sauka. Shi yasa har ma malamin tafsiri sukan baka key point da za ka gane surori makkiya da surori madaniya. Kuma galibi sura idan aka ce mata makkiya, idan aka ce maka makkiya ce, wato ta sauka kafin hijira, to za ka karanta wata yana komawa ne zuwa ga tauhidi, da magana tsoratarwa da magana kwadaitarwa. Shikenan, kisa za ka samu da yawa daga cikin surori sai ka ji ana ce maka makkiya ce in banda aya kaza da aya kaza ko in banda daga aya kaza zuwa aya kaza su kuma in ka duba zai ga sakonnin su sakonni ne irin wanda ya dace da bayan wayewa amma kafin a fito daga cikin duhu a shiga wayewa sakonnin daban ne to kowanne annabi kowanne manzo da sakon da yake zuwa da shi kenan a bautawa Allah shi kadai kar a hada shi da komai kar a hada shi da kowa yace afala tattaqo yanzu ba za ku yi taka tsantsan ba yanzu ba za ku yi taka tsantsan ba ba za ku ji tsoro ba cewa wani abu zai iya samun ku domin duk wani mai hankali ya san cewa ba shi yayi kansa ba kuma yana ganin sa a cikin ni'imomin da ya san ba shi ya samar da su ba kuma yana ganin izina a cikin abokan rayuwarsa wani yana rasawa ko ya rasa lafiya ko ya rasa jin dadi ko ya rasa dukiya ko ya rasa wani cikin masoyansa ko ya rasa wani abu a cikin dukiyarsa ko kuma ya rasa ransa ma gaba daya duk suna ganin wannan kuma sun san babu wata hanya da za a nemi wata mafita a warware waɗannan matsalolin bisa zabi sai yadda kawai Allah ya yi yanzu wannan ba zai sa mutum ya ji tsoro ba afala tattaqun so ba kadai tattaquna ana nufin tsoron Allah ba tsoron Aisha sun yadda Allah ma sannan su ji tsoron sa amma yanzu ba za ku duba ni'imomi da yadda rayuwa take ku ta ka tsantsan ba cewa wani abu zai iya faruwa kamar yadda Allah ta'ala ya cewa afa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah idan baka ji tsoron Allah ba ma to ka duba malakut malakutus samawati wal ard ka duba yanda duniyar take tafiya kuma control din baya hannun wani sananne in ba Allah ba to wannan kadai yasa kai wa kanka fada mana kai wa kanka wa'azi kai ta katsantsa saboda wanda ya talauta wancan zai iya talauta ka wanda ya haukata wancan zai iya haukata ka wanda ya kwantar da wancan ya dora masa jinya taki cinyewa zai iya dora maka wanda ya tsufar da wancan zai iya tsufa da kai zai iya tsufar da kai wanda ya dora wancan asara zai iya dora maka wanda ya raba wancan da abin da yake so ko matarsa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ɗansa kai ma zai iya jarabar ka da wannan don haka a cikin rayuwar gaba ɗaya baka ganin darussa baka ganin ayoyi da zai sa ka yi taka tsantsan aushe ya ce idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ka shafa naka ruwa mana annabi Nuhu ya ce yanzu ba za ku hadana ba to sai suka yi martani فقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ وسمع لم تفسير سكتي الملأ سوني منيا منيا غري ودندا ملكي ده سياسة ده علمي ده كدي نغري يكي هنا سوني منيا غري ما سو ملكي غري ده ما سو سياسة غري ده ما سو كدن غري ده ما سو علم غري كان سو ديا su abokan shawarar juna ne su ne manyan gari wasu malamai sun suka ce su ake nufi da al-mala'u qal fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi manyan gari da suka kafirce cikin mutanansa sai suka yi masa martani wasu kuma suka ce al-mala'u da ake nufi anan su ne alladhina tamalahu ala ra'yin wahidin su ne waɗanda suka haɗa kansu a kan ra'ayi ɗaya sun riga sun barbarce junansu sun yi campaign a kan cewa kar a bi shi kowa ya tafi akan wannan ra'ayi akan wannan fahimta za ka suka fitar da mafita guda ɗaya da matsaya guda ɗaya a sanar da shi saƙonmu kawai gaba ɗaya ga munan bai ɗaya ra'ayinmu ɗaya ƴan ƙungiya ɗaya ƴan jam'iyya ɗaya shine al-mala'u in ji wasu daga cikin malaman tafsir fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi sai ya zama sai mutanen da suka hada kansu daga cikin mutanansa suka hada kansu akan ra'ayin tawaye sai suka ce ma hadha illa basharun mithlukum ba kowa bane wannan face mutun ne irin ku to kaga in ma manyan garin ne in ma kungiyar hadin kan ne duka dai sakon shine al'ummar sa mutanen sa a wannan lokaci sun masa martani waɗanda suke da ra'ayi ba masu rauni masu rauni ba sa iya cewa komai masu rauni ba sa iya martani kisa a wani wuri sai Allah ya kira su da alladina takbaru waɗanda suka yi girman kai waɗanda suka zama su ne manya amma akwai wanda shi ko yana da ra'ayi ba zai faɗa ra'ayinsa ba akwai su akwai wanda shi ɗan bi ne in dai an bi zai bi idan ba a bar shi ba zai bi ba har yanzu kuma ana tafiya cikin irin wannan tsarin akwai shugabanni kowace tafiya tana da manyanta in sun gyara na ƙasan za su gyara idan manyan ba su gyara ba na ƙasan sun ba za su gyara ba don haka almala'u nan dai ana nufin jama'a ne waɗanda suke da ra'ayi su ma suna da mabiya to sai suka ce ma hadha illa basharun mithlukum wannan fa ba kowa bane ba komai bane shi face mutun ne kamar ku mutun kamar ku wannan gaskiya ce suka nufi barna da ita haqqun aradu bihi al-batil gaskiya ce amma suka nufi ƙari suka nufi barna da ita in ba haka ba ai duk annabawan Allah mutane ne ai cewa mutun ne kamar ku wannan ai ba ƙarya bace amma su din sun faɗa ne domin tozarci so gaskiya ce amma suka nufi barna da ita abin da yasa ta zama gaskiya saboda in haka ne mutun ne yadda kuke mutane haka yake mutane in an ce kamar ku ba ana nufin ordinary mutum farar hula a irin matsayin ku ba a'a mutum ne kamar ku a halitta ba kamar ku a daraja ba kamar ku a amfani ba kamar ku a albarka ba annabawa mutane ne kamar yadda mutane suke Allah ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan gabaninka ba mu aika ba kafin ka ma ba mu aika ba face rijalan face mazaje mutane ne maza Allah subhanahu wataala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama kul ka ce innama ana basharun mithlukum ku sani fa ni mutum ne irin ku mutane irar halitta ta mutum ne nima irin yadda kuma irar halitta ce ta mutane to kaga cewa mutum ne asalinsa ba ƙarya bane ba kuma aibu bane ba kaskanci bane sai dai idan ya zo a cikin siyaki na kaskantarwa hakan nan su kansu manzanni Allah ya ba mu labarin haka ne su ma sun tabbatar da cewa su din da in an jefe su da cewa su mutane ne ba sa musu eh mu mutane ne qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin qalat rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi da kafirai suka ce in antum illa basharun mithluna wa manzanni ku fa ba komai bane face mutane ne kuma irin mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una so kuke ku kange mu ku tare mu mai riko so kuke ku tare mu ku hana mu mai riko da abin da iyayenmu suke kai na bauta kawai kun zo ne ku hana mu bauta irin ta iyayenmu kun zo ne ku raba mu da addinin iyayenmu fa atuna bi sultanin mubin idan kuna so mu bi ku to ku zo mana da hujja bayyananna amma ku mutane mu mutane ba za mu gane wannan ba qalat rusuluhu su manzannin sai su ce in nahnu illa basharun mithlukum haka ne lalle tabbas haka ne mu ba kowa bane face mutane ne kamar ku wannan haka ne kunga kenan kalma ce ta gaskiya walakin Allah sai dai shi fa Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi yana yin baiwa akan wanda ya ga dama cikin bayin sa saka Allah ya mana baiwa ya fifita mu akan ku amma dan bashariya mu da ku duka bashariya ce amma fa mun tsara muku dan mu ɗan sako ne ku ba aiko ko mu aiko saka wannan martabar ta raba mu amma an gane to anan mutanen annabi Nuhu da suka ce ma hadha illa basharun mithlukum wannan ba kowa bane ba komai bane face mutun ne irin ku sun nufi kaskanci ne da tozarci amma gaskiya ce annabi Nuhu mutun ne to amma da suka ce mutun ne irin ku su wai so suke wato inda da gaske ne me yasa ba za a aika mala'ika ba da aiko mutum su wai suna ganin bai dace a musu wannan renin hankalin ba a turo musu mutum suna mutane mutum ne kamar ku yuridu an yatafaddala alaikum wanda yake son ya fifita akan ku me neman mulki ne me neman isa me neman isa daka ya zo muku cewa an aiko shi daga sama ubangiji sai ya aiko shi domin yana so ne ku bi shi ya zama shugaba in ba haka ba babu wani abu da ya wuce haka kun ga wannan hadi ne suna hana na kasa da su fahimta da gaskatawa suka dora cewa walau sha Allahu la anzala mala'ikatan ai inda Allah ya ga dama da ya saukar da mala'iku suka ce kuma ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalina kuma mu bamu taba jin ma irin wannan sakon ba a cikin tarihin iyayenmu da kakanni na farko da suka shude mu ji an ce wai wani mutum yana zuwa annabi manzo wani mutum yana mu bamu san wannan ba dama a tarihi akwai ne ma to da shikenan sai mu ce an taba yi to mu taba ji ba to kun ga sun kore da me sun kore da shubuhohi guda hudu sun kawo shubuha shi mutum ne ya za a karɓi sako daga wajen mutum sun kawo shubuhar cewa da a ce wato so yake shugabance su sun kawo shubuhar ta uku da a ce da gaske ne to da mala'ika za a aiko sannan kuma sun kawo shubuhar cewa tarihi bai rubuta ana haka ba da haka duka waɗannan hujjojin nasu da molonka suka kawo su babu wata madogara sannan suka ce in huwa illa rajulun bihi jinna sai suka shiga zagi kuma wannan shake to zagi in huwa illa ai ma huwa illa rajulun ba kowa bane face wani mutum ne bihi jinnatun wanda yake da hauka tabin hankali suna so su raba shi da mutane sun manna masa hauka da san da yawa zuciya abin ya tashi da ya fara wa'azi ku zo ku bauta wa Allah shi ta ce ina Allah nuna mana shi ya ce ai ba a ganin sa shi ya halicce ku sai su fashe dariya su ce to abin ya tashi yau sai turu bihi jinnatun wa tarabbasu bihi sai suna cewa sauran jama'ar gari fa tarabbasu bihi amma kar ku yi gaggawa ku dan saurara masa anziru bihi ku dan jira ku saurara masa hatta hin har zuwa wani dan lokaci hin wani dan lokaci wani lokaci malaman tafsiri suka ce suna nufin har ya warke yanzu kan dai ya zauto amma ku saurara kar ku yi gaggawa daukan mataki akan sa ku dan jira inda rabo zai warke, in ya warke a ba shi labarin kwabar da ya tai shine hin. Wasu malaman tafsiri suka ce hatta hin zuwa mutuwarsa, in ma bai warke daga haukar ba, in ya mutu an huta, ai in ya mutu an huta. To wannan shine a takaice Allah madaukakin sarki yayi mana bayanin abin da ya faru. Amma in ba haka ba, Annabi Nuhu sura guda aka saukar da sunansa, aka yi labarin abin da ya faru da tsakaninsa da mutanansa. Sannan haka cikin suratul Hud, Allah madaukakin sarki ya shimfida labarin fiye da haka, ya shimfida labarin fiye da haka na abin da ya faru tsakaninsa da mutanansa. Amma anan Allah subhanahu wataala ya takaita mana labarin har zuwa fadinsa, qala rabbi sunni bima kazzabun, ya ubangiji na ka taimake ni sanadin ƙaryata ne da suka yi, ka bani mafita. Allah yake walaqad nadana nuhun, haqiqa annabi nuhu ya kira mu, fala ni'mal mujibun, Allah yake ma dalla da masu amsawa, don haka mun amsa masa da ya kira. Shine fadin Allah madaukakin sarki da annabi nuhu yake cewa rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara rabbi fili wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Wannan shine kiran da Allah da annabi nuhu yayi wa Allah. Qala rabbi ya ubangijina unsurni, ya ubangijina ka taimake ni, ala alqaumil kafirin, akan mutanen nan kafirai ka bani mafita. To shine kuma amsawar da Allah yayi masa, ya kuma bashi mafitar da ya bamu labari a cikin alqur'ani a wurare da dama. Kuma har a wannan sura din Allah ta'ala ya bamu labarin yadda ya amsa annabi nuhu wannan kira nasa, bayan al'ummar ta masa taurin kai ta tabin sa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin masu biyayya, masu fahimtar gaskiya, ya ba mu ikon binta. Allah ta'ala ya ganar da mu dukkan abin da yake bata ne, ya ba mu ikon guje masa. Abin da muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa, abin da ne kuskure Allah ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.